This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfi Hashin Gulen tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Litinin 13 ga watan Janairu shekarar 2025. A cikin shirin za a yi cewa yayin da wutar daji ke ci gaba da laƙuma gine-gine a birnin Los Angeles, za mu ji abin da ke faruwa daga bakin mazauna yankin. Haka kuma za a ji cewa gwamnatoci da ƙungiyoyin kula da kiwon lafiyar al'umma a jihohin Kano da Jigawa sun yi mutu wajen magance matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwara zai kamana. Sai kuma labaran wasanni da zai yi muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum. Ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar California a nan Amurka na can suna ci gaba da kokarin shawo kan wutar dajin da ke ci, yayin da hasashe nuna cewa akwai yiwuwar samun kadawar iska mai karfin gaske cikin kwanaki masu zuwa. Lamarin da ake fargabar zai haddasa yaduwar wutar. Barazanar karuwar wutar, wacce ita ce babbar abin damuwa a yanzu, na nufin gobarar za ta nufi yankin dauke da iska mai tafiyar kilomita 80 a sa'a guda, a cewar hukumar kula da yanayi ta Amurka.
Elevated critical fire weather conditions will continue.
Shugaban hukumar kashe gobara ta Los Angeles, Anthony Moronke, ne ke cewa za a ci gaba da ganin ƙarin tashin wutar har zuwa Laraba, kuma hukumar kashe gobara ta Los Angeles a shirye take. Iska mai karfin gaske da yanayin hunturu da ya busar da tsirrai a yankin na Los Angeles da aka yi sama da watanni 8 ba a yi ruwan sama ba, sun taimaka wajen rura wutar, wacce ta halaka mutum 24 yayin da ta haddasa asarar biliyoyin daloli. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 da ta auku a kudu maso yammacin Japan a ranar Litinin ta sa hukumomin yin gargaɗi ga jama'a da su kaucewa zuwa gabar teku, gargaɗin da aka janye shi a baya. Babu wasu rahotanni da suka bayyana cewa girgizar ƙasar ta yi ta'adi, amma an ba mazauna yankunan tekun umarnin su fice a matsayin mataki na kan da garki. Bayanai sun yi nuni da cewa mutum guda ya ji rauni a yankin da ake kira Kyushu bayan da ya fado daga bene, kamar yadda gidan talabijin na NHK TV ya rawaito. Masu shiga tsakani wajen kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Hamas sun samu 'yan nasara a ranar Litinin, a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar. Watanni da aka kwashe, Amurka da Masar da Qatar suna kokarin sasanta rikicin ya gaza cimma matsaya. Sai da 'yan makonnin da suka gabata an ga alamun nasara yayin da ake shirin sauyin shugabanci a Amurka. Wasu da ke da masaniya kan tattaunawar, a cewar kamfanin dillancin labarai na AP, sun ce an samar da daftarin wata matsaya da aka cimma, wacce yanzu haka Isra'ila da Hamas ke nazari a kai.
And I really hope that the talks going on in Doha will be concluded.
Minista harkokin wajen kasar Denmark Lars Løkke Rasmussen kene yake cewa ina fata za a kammala tattaunawar da ake yi a Doha da labari mai dadi nan ba da jimawa ba. Batutuwan da ke kunshi a daftarin matsayar sun hada da dakatar da bude wuta, da sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, da kuma sakin fursunonin Palestinawa da Isra'ila ke tsare da su, sannan a ƙara faɗaɗa hanyar da kayayyakin agaji za su kai ga fararen hula a yankin Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusan dakarun Koriya ta Arewa 300 ne suka rasa rayukansu, sannan wasu 2,700 suka jikkata a yakin da Rasha ke yi a Ukraine, kamar yadda hukumar leƙen asirin Koriya ta Kudu ta faɗawa 'yan majalisar dokokin ƙasar a yau Litinin. Hukumar ta ce da ita aka gudanar da binciken da aka yi wa sojojin Koriya ta Arewa da dama da aka kama a Ukraine. Tattaunawar na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da kama wasu dakarun Koriya ta Arewa biyu a lokacin fadan da aka gwabza a yankin Kursk na Rasha, inda sojojin Ukraine suka kai wani farmakin bazata a watan Agustan da ya gabata.
Zelensky shared photos of two men resting on cots in a room with bars.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na ABK ne ke cewa shugaba Zelensky ya nuna hotunan wasu 'yan Koriya ta Arewa biyu da ke zaune a cikin wani daki sanye da bandeji a jikinsu. Zelensky ya faɗa a ranar Lahadi cewa zai aika da sojojin na Koriya ta Arewa zuwa ƙasarsu. idan har shugaba Kim Jong-un ya amince zai shirya musayar sojojin Ukraine da Russia ke tsare da su. Wani bafaran da aka tsare tun watan Oktoba shekarar 2022 a Iran ya bayyana kansa cikin wani faifan sauti da aka watsa a wata tashar rediyo ta Faransanci, inda ya bayyana mawuyacin halin da yake ciki. Tun da farko an bayyana Olivier Grandot mai shekaru 34 da sunansa na farko ne kadai, a lokacin da hukumomin Faransa suka ki fitar da cikakkun bayanai a kansa. Sai dai a wani faifan sauti da aka watsa a tashar France Inter a yau Litinin, Grando ya bayyana cikakken sunansa tare da yin gargaɗin cewa shi da wasu Faransawa biyu da ake tsare da su suna cikin mawuyacin hali. Sauran Faransawan biyu da ake tsare da su a ƙasar ta Iran tun a watan Mayu shekarar 2022 sun hada da Cecile Kola, wacce malamar makaranta ce da abokinta Jacques Paris. Ana zargin su da yunkurin ingiza kungiyoyin kwadagon Iran don su yi bore, zargin da iyalan Faransawan biyu suka musanta.
Mahmud Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, wutar daji na ci gaba da kone gine-gine da sauran ababen more rayuwa a birnin. Hakan ya sa abokin aiki na baya kuma kere tattauna da mazaunin birnin Los Angeles Muhiddin Hadi, inda ya fara tambayar sa halin da ake ciki a yanzu.
Shin ce maka da husiri a tashi ya saya na kowa na taimako irin taimakon da za su yi na ruwa ne zo, riga za ka kawo, takalmi za ka kawo, komai da kai dai kake da shi da kake ga san kaman wannan abin da ya taimaka da bayin Allah shi ake ciki. Sannan kuma in ka zo wurin hautinmu sun recommend highly kaman
wurin batun lafiyan ku kenan,
wurin batun lafiyan mu, yes, kowa ya sa face mask, you know, because yeah, ya zama na kaman wani ya kama ciwo da shi, so sun recommend this highly kowa ya sa mask saboda air quality na bai
saboda iskan akwai guba ciki kenan. To bari mu duba wannan abin da ya faru, ya kai kusa da inda ku mutanen ku suke?
Na bai kusa da wurin mu ba, ya kusa bai kusa ba, amma sai in ce maka kaman alal misali wanda ke Newtown yana samu iskan da ke fitowa lase nima kokuwa ya sanya Legon.
Wato ne kaman tafiyar da bai fi minti 10 ba kenan daga inda kuke da abin, inda abin ya faru.
Kore kuwa, yeah. Muna samun iska, muna samun tuka ashishin da ke abin nan cikin iska yana kawo garin, yana kawo cikin dakin mu.
To ko ka san wanda wani abin ya shafi gidan shi ko kuma a'a ya shafi wurin aikin shi wanda dalilin haka bai iya yayi aiki ba?
Akwai su da yawa, amma ni ban san wani haka ba. Muna south ne, kuma abin da ya faru ne ya faru west da north.
Wato ku kuna kudu, abin ya faru kuma daga yamma da kuma arewa.
Haka.
To ku tsakaninku, al'ummanku na mutanen Afrika, menene shawarwarin da kuke ba juna game da wannan al'amari da ya faru?
Shawarar da muke ba shi ne daga wani abu, if you see something, say something. Kaga wani abu da yake ba daidai ba ne
ka yi magana,
irin abubuwa ka kai magana, yes. Daga dai shirin da wani ne na Ghana na fito ko kuma Afirka na fito ne na ruwana da abin Amurka, a'a ta ma kana ciki nan magarinka ne kai kuma aiko. So shi in ka gani za ka yi ka taimaka, ka yi taimaka, ka gai shiru kawai ka ce don bayan da ka fito kenan ba su ba ruwanka.
Muhiddin Hadi kenan, mazaunin Los Angeles, a tattaunawarsu da Babu Yakubu Makeri. Gwamnatoci da kungiyoyin kula da kiwon lafiyar al'umma a jihohin Kano da Jigawa sun himmatu wajen magance matsalar karancin abinci mai gina jiki ga kananan yara 'yan ƙasa da shekaru 5, waɗanda yawansu ya zarce miliyan 4 a shiyar arewa maso yamma da arewa maso gabas. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wani rahoto da kungiyar FPC guda cikin kungiyoyin duniya da ke bincike akan lamuran kiwon lafiya ya nuna yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 5 miliyan 4,400 ne suka fuskanci matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki a tsakanin watan Mayu na shekara ta 2023 zuwa Afrilun bara a waɗannan shiyoyi guda biyu. Jihar Jigawa na cikin jihohin Arewa da wannan rahoto ya tabo, kuma ta yuna daga cikin dalilan da suka zaburar da ofishin mai ɗakin gwamnan jihar Hajiya Amina Umar Namadi kullo da wani shirin samar da abinci mai gina jiki ga yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 5 mai lakabin kwashpap.
Shi kwashpap shi ne abincin yara wanda ake haɗa shi da waken suya da alkama da shinkafa ta tuwo da gyaɗa da dawa ja. Mun ɗibi cibiyoyi guda 9 da za a dinga koyar da su, kuma idan suka yi ɗin mu za mu ba su kayan da za su yi amfani da su, su shinkafa, su wake, su waye ɗin nan za mu ba su, tunda an koya musu kuma a tsaftataccen waje za su dinga yi. In suka sarrafa suka yi packaging za mu yi duba kayan mu duba ingancinsu, kuma duka da ma'aikatan lafiya a ciki kuma akwai consultant. Sannan gwamnati ta sake saya, muna da palliative shop irin ƙananan shagunan nan haka, to da su za mu yi amfani su kai can su saya a ba su kuɗin sannan su sake komawa su saya. Muna so mu yaki da tamowa da kwashiwako da kuma duk wata matsala da yaro zai taso ba cikin lafiya da inganci ba. Kuma Allah ya yarda kafin nan kafin wata uku za mu waye gari a cikin jihar Jigawa duka yaro zai kasance cikin lafiya kuma ya girma da abinci mai gina jiki. Inda akalla ba kasar ba mutum 600 muke so mu koyar wannan abin abincin. So duka asibiti ya danganta da yawan yaran da suke da shi za su yi requesting. Suna son adadi guda kaza. To ke kuma uwa da kike gida ba sisinki da zaki bayar. Asibiti zaki je muna da yara kaza muna buƙatar abinci kaza a tabbatar a dauka a basu.
A jihar Kano kuwa kungiyar AD Rufa'i da ke ayyukan jin kai da na kiwon lafiya ce ta ce ta mai da hankali akan wayar da kan magidanta da iyaye mata game da hanyoyin magance matsalar karancin abinci ga yaransu ƙanana. Dr. Musa Sufi shine jagoran kungiyar.
Muna shiga lungu da sako wurin ilmantar da al'umma kansu cewa idan sun yi noma kada su mai da hankali wurin sai da abincin kaɗai, saboda nusa za ka cewa manoma za ka yi noman sai su siyar kuma daga baya su zo suna shan wahala samun abin. To muna ilmantar da su akan irin wannan. Sannan me ake bukata na abincin da ke inganta yara a cikin garuruwan nan nasu? Akwai abubuwa da suke da ganye, akwai su awara da sauransu, amfani da wasu abubuwa da suke taimakawa wurin rayuwar yaran nan ta faru. Sannan kuma muna jan hankalin gwamnatin ita ma tun da kan ta karamar hukuma da ta wannan kaga yanzu kamar ƙananan hukumomi ya kamata su kansu a ji cewa idan karamar hukuma tana da shi ƙananan hukumomin da suke da irin waɗannan matsaloli, to yana da kyau ya zama ma dole a ji cewa shugabannin ƙananan hukumomi suna maganganu na cewa ga kuɗin da muka ware domin mu da shi wannan abu ga tsarin da muke da shi.
Dr. Musa Sufi ya yi tsokaci akan wannan yunkuri na mai ɗakin gwamnan Jigawa.
Abinda dai muke so shi ne a tabbatar da cewa an yi tsarin bisa gaskiya, domin idan aka aiwatar da wannan to ina tabbatar maka cewa Jigawa za ta zama zakarin gwajin duk wanda mun fatan mu kuma shi ne duka sauran jihohi su yi irin sabon suna da za su ƙara inganta shi su yi domin ita ma ta fi da bangaren nan su ƙara koya.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Ka ja ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana ƙarya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Aka dakatar da mu aiki babu wani takamaimen dalili wanda yake an gabatar mana da shi.
Su ƴaƴanmu tun daga wannan lokacin da anka dakatar da mu a ila yanzu ba a ko magana biya musu kuɗin makaranta don ba mu iya, muna ta abin da za mu ci ba mu iya.
Wanda wannan hali ya yi silar mutuwar ɗaya daga cikinmu ya samu matsalar bugun zuciya, Allah ya nasa iko.
Warafin ma'aikatan da gwamnatin Zamfara ta dakatar fiye da shekaru 2 da suka shuɗe shine batunmu na yau. A daga cikinmu
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai ka ga an more
ƴanci. Madalla. Masaurai jim kaɗan bayan kama madafin iko a shekara ta 2023, gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya ya amince da dakatar da ma'aikatan hukumar tattara kudaden shiga ta jihar su 145. Hakan dai na nufin ubarin hana su zuwa wuraren aikin su da kuma dakatar da basu albashi. Yanzu dai fiye da shekaru 2 kenan ma'aikatan na zaman rayuwa na rashin tabbas, al'amarin da ke ci gaba da jefa rayuwarsu da ta iyali cikin mummunan yanayi. Abdulrashid Shitu Bungudu na cikin waɗannan ma'aikata su 145.
Kwatsam, aka dakatar da mu aiki. Babu wani takamaimen dalili wanda yake an gabatar mana da shi, wanda shike kuma duk abin da ya kamata mu yi mun yi a matsayinmu na ma'aikata domin kadin bin haƙƙinmu muna kan yi. Amma dai har yau Allah bai sa mun ka samu abin da muke kokarin mu cimma ba.
Me ya faru aka dakatar da ku?
To, alhamdulillah mu gaskiya ba mu san wani dalili ba. A kiran mu ga mai daraja gwamnati, mun same shi mu karan kanmu mun yi magana da shi baka da baka, ya tabbatar mana ya muna rantsuwa da Allah cewa bai zo dan ya kori kowa aiki ba, kuma ba zai kori kowa aiki ba. Mu da shi haka da ni mun yi magana da shi haka, kuma ya tabbatar mana da cewa za a mai da mu aiki, mu jira za a je a yi verification. Kuma alhamdulillah tun daga shekarar da ta gabata farko-farkonta mai daraja gwamnati ya yi committee na verification, kuma mun je dukkan mu da kwakwatar mu an muna verification, wanda shike bayan gama verification su waɗanda mai jada gwamna ya sa verification committee suna nan rayi sun tabbatar mana da cewa dukkan recruitment din da aka yi na ɗaukar aiki a jihar Zamfara a wancan lokaci babu ma'aikatar da aka ɗauki aiki legally yanda ya kamata irin hukumar ta tara haraji ta jihar Zamfara.
Baga Abdulrashid Bungudu, wasu daga cikin takwarorinsa sun fayyace irin mawuyacin halin da suke ciki biyo bayan wannan mataki na gwamnatin Zamfara a kansu.
Sunana Mustapha Abdullahi Talatin Mafara, local government Zamfara state. Ina kira ga mahukuntan Board of Internal Revenue Civil Service Commission mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal Dare da su dubi girman Allah su dubi halin da muke ciki. Yau kimanin wata 20 da dakatar da mu albashi, wanda wannan hali ya yi silar mutuwar ɗaya daga cikinmu ya samu matsalar bugun zuciya, Allah ya nasa iko. Wanda da wannan halin da muke ciki ya yi silar rashin karatun 'ya'yanmu.
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda tsakani da Allah mun shiga halin ha'ula'i, wanda dakatar da mu da aka yi ba mu san hawa ba mu san sauka ba. Rashin wannan albashi da anka dakatar da mu, mun shiga halin da ko makina ni ban so in shiga cikin irin shi. Su ya'yanmu tun daga wannan lokacin da anka dakatar da mu a ila yanzu ba a ko magana biya musu kuɗin makaranta don ba mu iya, muna ta abin da za mu ci ba mu iya.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samu.
Tuni dai masana dokokin ƙasa da sha'anin shari'a suka fara tsokaci dangane da wannan batu. Barista Bello Galadi, tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya ne reshen jihar Zamfara, ya yi tsokaci kan tanade-tanaden doka game da sha'anin sallama ko kora ko kuma dakatar da ma'aikaci daga aiki.
Shi aiki na gwamnati kamar mu'amala ce ko kasuwanci, to kuma ba a tursa sama kowa, ba a tursa sama wanda ya dauki aikin, ba a tursa sama wanda ke aiki din. Mu'amala ce tsakanin mutum biyu, kuma sai kowa ya yadda sannan ake yin ta. Saboda haka idan gwamnati ta ce ta gaji da aikin ka, to ba buƙatar ka ce dole sai ka yi aiki. Idan kai ka ce baka buƙatar aiki da gwamnati, ita kuma babu buƙatar gwamnati ta tilasta maka yin aiki. So idan gwamnati ta ce ta gaji da aikin ma'aikaci, wajibinta ne ta sallame shi, ta ba shi takardar sallama, ta faɗi cewa ta sallame shi ne don ba ta buƙatar aikin shi, sannan duk abin da ya shafi haƙƙin shi ta bashi. Idan kuma gwamnati ta sallami ma'aikaci ne da tunanin cewa ya aikata wani laifi, shi ma akwai dokoki na civil service rules kafin a sallame shi. To idan ya kasance an sallami ma'aikaci ba a faɗa mishi abin da yasa aka sallame shi ba, ba a faɗa mishi kuma wace ma irin sallama ce aka yi mishi ba, sallama ce ta ba a buƙatar aikin shi ko sallama ce ta aikata laifi, kaga akwai saba doka ta bangaren gwamnati ta wannan fuskar. sannan idan misali kuma an sallame shi ne don tunanin cewa an ɗauke shi ba kan ka'ida ba, to shi kuma yana da kyau a tantance menene ya faru na rashin bin ka'ida wanda aka aikata, tunda ita gwamnati ci gaba take yi. Da gwamnatin Yarima, wanda shine farkon gwamnatin jihar Zafara, da gwamnatin Dr. Dauda Lawal, wanda shine gwamna yanzu, duka gwamnati guda ce. Mutanen ne kawai ake jujjuyawa, amma dai duka gwamnati guda ce. Duk abin da Yarima ya aiwatar a madadin al'ummar jihar Zafara ya shafi gwamna wanda yake kai yanzu, sannan ya shafi gwamna wanda zai zo bayan wannan. Saboda haka al'amari ne wanda yake tafiya har abada.
Yayin da masana dokokin ƙasa da shari'a ke fashin baki dangane da wannan dambarwa ta sallamar ma'aikatan haraji su 145 a jihar Zamfara, shugaban ma'aikata na jihar Zamfaran da shugabar hukumar tattar kudaden shiga ta jihar sun ki cewa uffan dangane da wannan batu, wato lokacin da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura ya tuntube su. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman shi Abdulrazak Bello Kaura, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.
A gai da Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma sai labaran wasanni. Murtala gare ka.
Wani sabon babi na son budewa a sha'anin ƙwallon ƙafar nahiyar Afirka, inda a karon farko daya daga cikin manyan ƙasashen Afirka ɗin ta hujin ƙwallon ƙafa, wato Najeriya, ta naɗa ɗan ƙasar waje daga nahiyar Afirka a matsayin mai horar da 'yan wasan ƙasar na Super Eagles. A ƙarshen makon da ya gabata ne, hukumar ƙwallon ƙasar ta Najeriya NFF ta ba da sanarwar ɗaukar tsohon kocin ƙasar Mali kuma ɗan asalin ƙasar Ivory Coast Eric Chile a matsayin sabon tabbataccen kocin kungiyar, wanda zai karɓi aikin daga kocin riƙon ƙwarya ɗan ƙasar ta Najeriya Augustin Egabon. Egabon, wanda shine daraktan lamurin wasanni a hukumar ta NFF, ya soma aikin ne karo na hudu a cikin shekarar da ta gabata bayan sallamar Finidi George, sakamakon kuma bayan da 'yan wasan ƙasar suka fuskanta a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya. Sai dai na ɗance a zaman sabon kocin ya zo wa wasu da dama a bazata, a daidai lokacin da suka kasa kunne suna jiran ganin ko dai an naɗa wani koci daga Turai, ko kuma an baiwa Egabon dama ya ci gaba. Kasancewar ya sami nasarar kai kasar a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta baɗi a kasar Morocco. Umar Faruk Bukuyum ɗan jarida ne kuma mai nazarin lamuran ƙwallon ƙafa a Najeriya.
Wannan zaɓen da ƙungiyar Super Eagles ta yi ma wannan Eric Chile ɗan ƙasar Côte d'Ivoire kocin Mali bai zo da mamaki mu duba da ita ƙasan ƙasashen Afirka suke son su nuna mu Turawa cewa su ma suna da haziƙan mutane wanda za su iya buga ƙwallo, ko kuma suna iya coach ba wai dole sai Turawa ba. Abu ne wanda bai zo da mamaki ba, kuma abun farin ciki ne iyaka kawai a tsaya a ga iya taka rawar shi duk da yake bai da wata ƙwarewa a harkar ƙwallo ta kocin wani kofi na duniya ko nafiyar Afirka, amma duk da haka abu ne wanda in Allah ya so yadda zai bada mamaki, kuma Najeriya za ta samu ainihin cigaba idan dai aka yi hakuri.
To a bangare ɗaya kuma, rahotanni na bayyana wasu raɗe-raɗi da ake bazawa cewa hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana na shirin ɗaukar shi Augustin Egabon a zaman sabon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙasar ta Black Stars, domin ta maye gurbin Otto Addo, wanda ke fuskantar matsin lamba bayan da ƙasar ta kasa samun gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta baɗi. Duk da yake dai ba a tabbatar da waɗannan rahotannin ba tukunna, to amma 'yan ƙasar ta Ghana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan yiwuwar lamarin. Kuma yanzu haka a nan Washington ina tare da abokin aiki Baba Yakubu Makeri. Baba, kana da kusanci sosai ga ƙungiyar ta Black Stars ta ƙasar Ghana, shin yaya kake kallon waɗannan rahotannin da raɗe-raɗin na yiwuwar baiwa Egabon aikin horar da 'yan wasan ƙasar?
To nagode Malam Murtala. Abinda dai zan iya cewa ne shine, in ka duba Auguste Egbuavon mutum ne wanda yake yayi wasa a Afirka, ya kware a wasan Afirka ba kamar shi Otto Addo ba, sannan kuma ka duba wasan da yayi da 'yan Najeriya ko kuma Super Eagles a cikin shekarar 2024, wasanni biyar ne ya ci biyu, aka ci shi biyu, sannan yi kundin doki daya sannan ka duba Otto Addo ba shi da kwarewa a wasannin Afrika kuma wasannin da yayi da kasar Ghana a shekarar da ta gabata wasanni kusan 10 kwaya biyu kawai ya ci yayi abin nan yayi kundin doki hudu sannan aka ce shi hudu to wannan na gwada Eguavoen zai fike makamar kasar Ghana fiye da Najeriya to amma magana anan shine yadda ra'ayi ya bambanta wasu suna ganin ya kamata a kawo Eguavoen wasu kuma suna ganin kamar a bar Otto Addo musamman ma a daidai wannan lokacin da Otto Addo yake bin ainihin hukumar kwallon kafa yake binta wasu ɗan kudade
to a gaida Baba Yakub Makeri da ƙarshen labaran wasannin
sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado ma sokokun baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na tafadin kada in fasa ina tabe da yi karo da dan Musa ya so in dan huta ni kwa na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bar mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane ke kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na
wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma fa a takeice
Ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar California a nan Amurka na can suna ci gaba da kokarin shawo kan wutar dajin da ke ci yayin da sashe nuna cewa akwai yiwuwar samun kadawar iska mai karfin gaske cikin kwanaki masu zuwa lamarin da ake fargabar zai haddasa yaduwar wutar barazanar karuwar wutar wacce ita ce babbar abin damuwa a yanzu na nufin gobarar za ta nufi yankin dauke da iska mai tafiyar kilomita 80 a sa'a guda a cewar hukumar kula da yanayi ta Amurka wata girgizar kasa mai karfin maki 6.7 da ta auku a kudu maso yammacin Japan a ranar Litinin ta sa hukumomin yin gargadi ga jama'a da su kauce wa zuwa gabar teku gargadin da aka janye shi a baya babu wasu rahotanni da suka bayyana cewa girgizar kasar ta yi ta'adi amma an ba mazauna yankunan tekun umarnin su fice a matsayin mataki na kandagarki bayanai sun yi nuni da cewa mutum guda ya ji rauni a yankin da ake kira Kyushu bayan da ya fado daga bene kamar yadda gidan talabijin na NHK TV ya rawaito masu shiga tsakani wajen kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Hamas sun samu ƴan nasara a ranar Litinin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar watanni da aka kwashe Amurka da Masar da Qatar suna kokarin sasanta rikicin ya gaza cimma matsaya sai da ƴan makonnin da suka gabata an ga alamun nasara yayin da ake shirin sauyin shugabanci a Amurka wasu dake da masaniya kan tattaunawar a cewar kamfanin dillancin labarai na AP sun ce an samar da daftarin wata matsaya da aka cimma wacce yanzu haka Isra'ila da Hamas ke nazari akai kusan dakarun kore ta arewa 300 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 2700 suka jikkata a yakin da Rasha ke yi a Ukraine kamar yadda hukumar leken asirin kore ta kudu ta fada wa ƴan majalisar dokokin kasar a yau Litinin hukumar ta ce da ita aka gudanar da binciken da aka yi wa sojojin kore ta arewa da dama da aka kama a Ukraine
masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai aka sance da mu da karfe 6 na safe gobe Talata inda zamu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu Amurir Mahmud Lalo da yake na kawo shirye-shiryenmu na yau da Fiona Wamayinan Dubu wadda ta tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau.
Mr. Filhashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.